الشيطان الرجيم بسم آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 16 ne ko 17 kai afwan ko 19 18 ko 19 ga watan Rabiul Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Shamsuddin Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda ainihin babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 74 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da fasalin da yake magana akan gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso garin Madina Imam Zuhuri ya ce taguwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta durkusa daidai gurin masallacin sa wanda wannan gurin kuma wuri ne da dama ana yin mutane suna yin sallah a cikin sa kuma fili ne wanda yake marbat ma'ana wato gurin shanye dabino ne fili ne na wasu marayu wato Sahal da Suhail su suka mallaki gurin wayanda suke karkashin kulawar As'ad ibn Zurara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taya musu wannan wurin dan su sayar masa amma suka ce ai za su bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kyauta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki yace shi siya zai ya siye shi 10 dinanir dinare 10 da haka aka hau gini wanda jidar laysa lahu saqafun haka akai kewaye masallacin da akai bango ta ko ina amma a wannan lokacin ba shi da ainin saqaf ma'ana ba shi da rufi irin rufi wanda aka sani a yanzu an yi rufin sa ne da zarbar dabino sannan alqiblarsa sai ta zamto tana kallon Masjidil Aqsa masallacin Qudus to wannan duk kusan mun karanta lokacin da ake ta kokarin wannan aiki Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya sa hannunsa da shi akai wannan aiki akwai wasu kaburbura na mushrikai da suke filin wurin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka tattone su akwai wasu bushiyoyi da ba a da bukatar su na dabino da sauran bushiyoyi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa da aka sassare su aka ainihin wato daidaita sahun wannan masallaci alqiblar masallaci sannan tsayin masallacin ko tsayin ginin daga bangon bangaren alqibla wato mi'atar zira'in zira'i 100 ne har zuwa can bayan sa janib bangaren dama da bangaren hagu shi ma kamar kimanin zira'i 100 ko ƙasa da haka sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daukan bulo ko kace dutse da tubali yana kuma karanta wannan Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah babu wata rayuwa sai rayuwar lahira ka gafarta wa mutanen Madina ka kuma gafarta wa al muhajira ma'ana sahabbai da suka yi hijira zuwa garin Madina kuma ya ci gaba da cewa hadhal himalu la himala khaybar hadha abarru rabbana wa adhar ma'ana wannan kaya da muke dauka na bulo da yashi da ƙasa da dutse da muke ɗauka don gina wannan masallaci mai alfarma to yafi alheri fiye da irin kayan arziki na dabino da sauran ƴaƴan itatuwa da ake ɗiba a garin Khaibar da aka shi Annabi yana karantawa da irin wannan su kuma sahabbai suna rerawa ainihin wa yaj'alu wato yartajizuna wahum yanquluna labani suna daukan bulo suna rera wannan waƙoƙi ko wannan baitoci Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira ko hadha al himalu la himala khaybar hadha abaru rabbana wa adhar har suka ci gaba da cewa la in qa'adna war rasul ya'mal dhaka minna al amalu al mudallal idan muka zauna muka kyale annabi yana wannan aikin mu ba mu sa hannun mu ba to wannan zama namu ya zama aikin banza da aka haka suka tashi suna ta kokari wajen gina wannan masallaci aka sanya alƙiblar masallacin ta doshi ainin ta kalli baitul maqdis sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi wa masallacin kofofi guda uku a can baya aka yi kofofi guda biyu sannan kuma aka yi wata kofa guda ɗaya da ake kiranta babur rahma sannan akwai wata kofa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigowa ta wannan kofa din har ainin al'amudi ginshikai da rufin da aka yi wannan masallacin duk mun karanta a darasin da ya gabata to bayan an yi wannan ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama gina wannan masallaci sai ya tare da matarsa Aisha radiyallahu anha wadda ainin wato a alladhi banahu wato a gidanta wanda ya gina mata sharqai almasjid gabashin masallacin sa sannan ya sanya bangaren gidan sauda wato waja'ala li saudata baitan akhar ita kuma sauda yayi mata wani gidan daban قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم آقى بين المهاجرين والأنصار وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية رد التوارث إلى الرحم سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينقوانتك tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina tsakanin masu hijira da masu masaukin baki mutanen Madina wa kanu 90 rajulan an ce mutun 90 ne a daidai wannan lokaci nisfuhum min almuhajirin rabun su daga cikin almuhajirin wa nisfuhum min alansar rabun su kuma daga cikin lansarawa alal muwasati akan rage wa juna radadi shine almuwasat tunda mutanen Makka sun baro komai nasu sun taho saboda addini saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin su da mutanen Madina akan taimakekeniya da kuma rage musu radade wa yatawarathuna har ma suna gadar junan su wayannan da aka kulla yan uwantaka tsakanin su tsakanin mutumin Makka da mutumin Madina idan wani ya riga wani mutuwa har gadar juna da ana yi ila waqa'ati badrin haka suka ci gaba da wannan yan uwantaka har zuwa yakin badar to lokacin da aka yi yakin badar ne falamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka wa ulul arhami wato yan uwa dangi dangi waɗanda suke yan uwa na zumunci ba'dhum aula bi ba'din sashin su sun fi kusanci da sashi wata kusa tafi wata kusa tunda akwai yan uwa ga addini ya hada sannan jini ya hada to wannan yan uwantaka tafi karfi doriya akan waccan waccan yan uwantaka ce ta addini wannan kuma ga addinin ga kuma zumunci sai Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din dangi makusanta sashi sun fi kusa da sashi da aka da saukar wannan aya sai aka daina cin gado ga duk wanda baya ba ka da alaka ta dangi ko ta nasaba ko ta sarakuntaka ko ta wala'a tsakanin ku sai zama babu gado al'aya aya ta 6 cikin suratul hazab to daga nan ne ruddat tawaruth mun karanta shi ba haka ba wancan karan ina jin ko raddu tawaruth muka karanta na manta dai amma dai ba daidai muka karanta ba daidai din shine ruddat tawaruth sai aka mayar da cin gadan juna fir rahimi a iya dangi makusanta wannan ka koma cikin al-bukhari ya kawo wannan hadithi a cikin al-kafala hadithi na 2292 a daka a cikin at-tafsiri ya kawo shi hadithi na 4580 ya kuma kawo shi a cikin al-fitan hadithi na 6747 hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa qila an ce innahu akha bainal muhajirin thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kulla yan uwantaka tsakanin al-muhajirin iya muhajirin kadai faniyatan kulla yan uwantaka ta biyu wattakhadha aliyan akhan har ma ake cewa sayyidina manzon Allah ya riki sayyidina Ali a matsayin dan uwa ma'ana bayan waccan mu'akha wadda annabi ya kulla tsakanin al-muhajirin wal ansar to sai kuma aka dawo tsakanin su kansu muhajirun din sai aka kulla yan uwantaka wani dan uwan wani ne wani ga dan uwanka to aka ce a wannan kulla yan uwantaka karo na biyu tsakanin al-muhajirin annabi sai ya riki sayyidina Ali a matsayin akhan lahu wannan magana da'ifiya ce cewa an sake kulla yan wantaka ta biyu bayan waccan ta tsakanin al-muhajirin wal ansar wannan magana ba ta da inganci Imam Tirmidhi ne ya kawo ta a cikin al-manaqib hadisi na 3720 hadisin Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma wa da'afahu al-Albani fi sunan Tirmidhi al-Hafiz wato al-Imam al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala ya raunana wannan riwaya a cikin da'if sunan Tirmidhi والثابت الأول تبتتشن زنچي وانچن نفرقان چوا النبي قل وانتكا سكان المهاجرون والأنصار wannan ita ce magana da ta tabbata amma cewa annabi ya kuma kulla wata yan uwantaka iya muhajirina zallasu wannan magana ba ta da inganci ta fuskar isnadi walau kana zalika to ai da ma an yi wannan kulla yan uwantaka ta biyu inda ta tabbata lakana haqqan nasi bi ukhuwatihi to ai da wanda yafi kowa cancanta cikin mutane ya zama dan uwan annabi a wannan ukhuwa ta biyu din as-siddiq da sayyidina abubakar siddiq ne alladhi qala fihi domin shine wanda manzon Allah ya faɗa a kansa yace law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan lattakhadhtu ababakrin khalila walakin akhi wa sahibi tun daga wannan hadithin inda da gaske ne ya tabbata annabi ya kuma kulla yan uwantaka ta biyu banda wanda ya kulla tsakanin al-muhajiruna da al-ansar ya kuma kulla wata iya muhajirun har ma ya riki sayyidina Ali matsayin dan uwa to da wannan magana ta tabbata da sayyidina Abubakar zai rika domin da kansa a cikin hadithi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan riki a cikin mutanen da suke ban kasa da zan riki wani khalil wani badadi to da na riki sayyidina Abubakar a matsayin badadi na amma duk da haka sayyidina Abubakar dan uwana ne kuma aboki na ne na fata an gane wannan magana kuma tana da inganci hadithi ne sahihi Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin fada'ilu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi mai lamba ta 3654 haka a cikin manaqibul ansar hadithi na 3904 Imam Muslim cikin fada'ilu sahaba shi ma ya kawo wannan hadithi na da zan riki wani daga cikin mutanen duniya a matsayin badadi to da Abubakar shine badadi na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya kawo wannan hadisi cikin fada'ilus sahaba hadisi mai lamba ta 2382 hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an wa hadhihi al-ukhuwa wannan yan uwantakar da annabi ya kulla tsakanin al-muhajiruna da al-ansar wa in kanat ammatan didda cewa yan uwantaka ce ta gaba daya kama qala kamar yanda yace yan uwantaka ce amma gamammiyar yan uwantaka ce kama qala kamar yanda annabi yace wadittu an qadara aina ikhwanana na ci burin ina ma mun ga yan uwanmu manzo Allah ya ce nayi burin na so a ce ina ma mun ga yan uwanmu qalu sahabbai suka ce alasna ikhwanak mu ba mu ne yan uwanka ba ya ma'aikin Allah qal sai manzo Allah ya ce antum ashabi ku sahabbai na ne wa ikhwani yan uwana qaumun wasu mutane ne ya tuna min ba'di sai nan gaba za su zo yuminu nabi za su yi imani da ni walam ya rauni ba su taba gani na ba su mu kenan insha Allahu ta'ala ina fata an gane eh insha Allahu mu ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya so ya gan mu ya so ya ga yan uwansa sahabbai suka ce ai mu ne yan uwan naka ce a ku sahabbai na ne ai yan uwana sai nan gaba za su zo su ne wanda labari na suka ji kawai suka yadda ba su ganni ba aka sufanta musu sufata soyayya ta mamaye zuciyarsu basu zo ba sai nan gaba basu sanni ba a ido sun sanni ne ta fuskar tarihi yake cewa yu'minuna bi amma da haka za su yi imani da ni wa lam yarawni ba su ganni ba. Wannan hadithin Imam Muslim ya kawo shi a cikin At-Tahara hadithi na 249 hadithin Abi Huraira radiyallahu an. Falisiddiqi min hadhihi al-ukhuwati a'la maratibha. To idan da haka ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ai a wannan ƴan uwantakar da Annabi ya kulla to ai da shi ko yana da wato ƴan uwantaka wadda take mai daraja ta kololuwa da Annabi ya rike shi a matsayin dan uwa da hadisin ya tabbata to da sayyidina Abubakar ai yafi kowa rabauta da dan uwa wa yake cewa kama lahu min as-suhba kamar yanda muka san Abubakar radiyallahu anhu yana da sahabbantaka da Annabi a ala maratibha a cikin sahabban shine mai daraja ta kololuwa cikin sahabbai an gane ko radiyallahu an to bayan an gama wannan kulla yan wantaka wana kai wana ne dan uwanka kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin Salmanul Farisi da Abu Darda Salmanul Farisi yana zuwa manzo Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin sa da Abu Darda yace kai Abu Darda wannan dan uwanka ne na addini an gane ko haka aka dinga kullawa ne aka kulla yan uwantaka tsakanin sa da wani to bayan an yi wannan wawa da'a man bil madina to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin siyasar zamantakewa da kwarewa da gudanarwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya zo garin Madina ya fahimci gari ne wake da shinkafa ga kabilar Aus ga kabilar Khazraj duk da cewa su an yi nasara domin shugabannin su sun karbi musulunci sannan ga Yahudawa a garin Madina su kuma Yahuda wannan bangare bangare ne sannan kuma ga munafukai to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura ga yanayin garin yanda yake to sai manzon Allah yayi sulhu yayi maslaha da duk waɗanda suke cikin garin Madina min al-yahud na Yahudawa ko daga nan ne da haka yayi sulhu da waɗanda suke cikin garin Madina min al-yahudi daga Yahudawa wa kataba bainahu wa bainahum kitaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yarjejeniya tsakanin sa da su ga ka'idoji ga dokoki ga hurumunku kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza wa badara habaruhum malamun su yayi shigar sauri yayi gaggawa wa kenan Abdullah ibn Salam habr ne min ahbari al-yahud malami ne cikin malaman Yahudawa da aka shi kan bai yi wata ba sai yayi maza wa da khalifil islam ya shiga addinin musulunci kaga an sake samun wani gagaruman nasara ta bangaren Yahudawa Abdullah ibn Salam shi baya musulunta wannan magana ka koma cikin Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya kawo ta cikin Manaqibul Ansar hadisi na 3938 hadisin Anas dan Malik radiyallahu an wa abaa matuhum illa al-kufr amma mafi yawancin su suka ki su karbi musulunci sai dai kafirci suka ce su kawai a kafirci za su tafi ma'ana amma mafi majority Yahudawan nan da suka ki karban musulunci illal kufra me suka zaba suka ce su kafirci kawai za su wa kanu thalatha qabaila wa innan yahudawan qabilu qabilu ne har guda uku banu qainuqa wa banu nadir wa banu quraiza akwai banu qainuqa wata kabila ce ta yahudawa wa banu nadir akwai kabila banu nadir su ma yahudawa ne wa banu quraiza da kuma banu Quraiza Yahudawa ƴan kama wuri zauna kenan ko inji masu labarai ƴan kama wuri zauna sun yi wa garin Madina ta kawanya wayancan suna ta can wayannan ta nan wayannan ta nan wa harabahu al-thalatha wayannan Yahudan dan kasan ba su da amana la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma, haka Allah ta'ala ce ba su da alƙawari. An gane ko? Suna da saba alƙawari, kaka dauka dan an yi wata yarjejeniya. Yanzu duk zaman da ake na shan shayi da abin da cutar da Palestinawa da suke tsawon shekaru, wato wani sulhu aka taba yi, wani yarjejeniya aka taba yi, Yahudawa nan suka cika. Ko abin ya lafa sai sun sake kunno wani abu, sai sun je sun sake mamaye kasar kasar Palestine din nan, sun sake ainihin wato yin zalunci akan Palestine, kamar yadda abin da ke faruwa kenan a yau. Haka suke tsakaninsu da musulmi, dama gaba ce cikakkiya. So saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana zuwa, dama ya san daga cikin waɗanda za su bashi matsala akwai su, da haka sai ya zauna aka yi rubutu da yarjejeniya. Amma dukkaninsu sai da suka saba alƙawarin, dan ba su da alƙawari, la aymana lahum, ba su da alƙawari, ba su da alƙawari. Dan haka kuma gabaki ɗayansu babu wanda bai yaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, shine wa harabahu thalatha, wa innam rukunin Yahuda guda uku duk sun yaki Annabi. Famanna ala bani Qaynuqa wa ajla bani Nadir wa qatala bani Qurayza wa saba zurriyatahum wa nazala suratul hashr fi bani Nadir wal ahzab fi bani Qurayza. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wato mannu, wato sai ya kyale Yahudawan Banu Qaynuqa. An gane ko? Almannu fa imma mannan ba'du wa imma fida'an, dama an bada zabi. In aka zo aka samu kafirai aka yi fada da su, to ana da damar ko dai a sake su ba tare da biyan diya ba. Ya danganta da irin maslahar da shugaban musulmi ya kula ya gani. Zai iya cewa kuma ya an rike fursunoninsu, duk wanda yake so ya zo ya karɓi fursunansa ya biya kuɗi. Shugaba yana da damar ya ce waɗannan mutanen da aka kama fursunonin yakin nan duk a yanka su. Wa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'a al-harbu awzaraha. An gane ko? To su Yahudan Banu Qaynuqa da aka yake su, sai aka fursunonin yakin su, sai Annabi ya musu almannu, shine fa manna ala bani Qurayza ala bani Qaynuqa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi almannu, almannu shine idlaqan duna muqabil, a saki fursunan yaki ba tare da neman fansa ba. Da haka sai Annabi ya sake su ba tare da neman fansa ba. Wa ajla banin Nadir, su ko Yahudan banin Nadir gabaki ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga garin Madina. Gaba ɗaya aka ce su fice daga garin Madina da kewaye. Wa qatala bani Qay banu Qurayza, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki Yahudan banu Qurayza. Kaga Banu Qaynuqa aka kyale su ba tare da karɓaffan sa ba. Banu Nadir aka kore su, Banu Qurayza kuma Annabi ya yake su. Wa saba zurriyatahum, ya kama ƴaƴansu a matsayin fursunonin yaki. Wa nazala suratul hashr, suratul hashr ta sauka fi bani Nadir, game da ainihin wato Yahudan Banu Nadir. Wal ahzab, suratul ahzab ta sauka ita kuma fi bani Qurayza, akan Yahudan Banu Qurayza. Wa kana yusalli ila baitul maqdis, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah amma yana kallon baitul maqdis a matsayin alqibla. Wa qala li jibril, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa mala'ika jibrilu alaihi salam, wadittu an yasrifa Allahu wajhi an qiblatil yahud, na so a ce Allah ya canza mun wannan alqibla ta yahuda, ya zama bana haduwa da su ko a alqibla. Na yi burin ina ma dai Allah madaukakin sarki ya canza mun alqibla daga alqiblar yahuda in daina kallanta. Faqal, sai jibril alaihi salam ya ce inna ma ana abdun, ya ce ai ni ba ni da ta cewa, ni ba ni da ta cewa game da canza maka alqibla ko rashin canza maka alqibla, domin ni ma bawa ne. Fad'u rabbak, in kana so a canza alqibla sai ka roki ubangijinka. An gane ko? Fad'u rabbaka was'alhu, ka kira ubangijinka ka roke shi. faja'ala yuqallibu wajhahu fi samaa, to daga lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga jujju ya fuskarsa yana kallon sama, yarju zalika, yana fatan Allah ya cika masa wannan buri. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon jihatul ulu? Dan ya tabbatar maka da Allah yana ina, Allah yana sama. An fahimta? Shi yasa lokacin da aya ta sauka ma fa anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara almasjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Kaga Allah madaukakin sarki sai saukar da aya, Allah ya ce mun ganka, ma'ana daga idan fuska da annabi yake ta yana ta Allah, ina ma dai a ce ba alqiblar yahudawa ba, ina ma a ce ni ma a samu man alqibla ta dinga kallon masallacin harami. Allah ta'ala ce mun ga jujjuyawar fuskarka, mun ga daga kanka da kake ta yi zuwa sama didda fatan da kuma burin a canza maka alqibla. Falanuwalliyannaka, kwantar da hankalinka, ba da dadewa ba za mu juyar da kai qiblatan tardaha, alqiblar da kafi gamsuwa. Ga sabuwar doka, fawalli wajhaka shatara almasjidil haram, yanzu juyar da fuskar ka dinga kallon wajen masallaci mai alfarma. Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Suratul Baqara aya ta 144 al-aya. Wa dhalika ba'da 16 shahran, wannan canjin al-qibla annabi ya same shi ne bayan wata 16 min maqadamihil madinata, daga isowarsa garin Madina. Qabala badrin bi shahrayn, kafin ayyakin Badar da wata 2. Wannan duk tarihi ne, ya kamata a ce a matsayinka na musulmi kana rike wannan tarihin. An gane ko? Yawwa, wani za ka ga shi babban tarihin da in yana yi ko tuntube baya yi shine shigowar Turawa Najeriya, ko samun yancin wato yanci. In yazo yana ta bayani mallan, zaka dauka yana nan lokacin abin ya faru. Tarihi ya karanta history. To babu history da ya kamata a ce kana da shi a matsayinka na musulmi irin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin As-Salah, hadithi na 399, hadithin Al-Bara ibn Azib radiyallahu an. Wa kana fi dhalika hikamun azima, a cikin wannan canji da sauyin al-qibla da aka yi wa al'ummar musulmi akwai hikimomi masu girma. Wa mihnatun lil muslimina, sannan akwai jarabawa ga musulmai. Wal mushrikina da mushrikai, wal yahudi da yahudawa, wal munafikina da munafikai. Canjin al-qibla duk sai da ya zama jarabawa ga waɗannan rukunai guda 4, ya zama wa musulmi jarabawa, ya zama wa mushrikai jarabawa, ya zama wa yahudawa jarabawa, ya zama wa munafikai jarabawa, domin kowa ya faɗi albarkacin bakinsa. An gane ko? Fa ammal muslimuna, ta ina canjin al-qibla ya zama wa musulmi jarabawa? Game da musulmai, faqalu, su kam ana samun canjin al-qibla, sun san za a samu cece kuce, za a samu tsegumi. Sai suka ce amanna bihi kullum min indi rabbina, da tsohuwar al-qibla ta Qudus da sabuwar al-qibla ta Haram wato Masjidil Haram, duk mun yi imani da su daga wajen Ubangijinmu ne. Walillahi al-mashriqu wal maghrib, kaman yanda mahudar rana da mafadar rana din na Allah ne, Qudus da Masjidil Haram din na Allah ne. Haka mu ba mu da matsala, da muna kallon Masjidul Aqsa tsawon wata 16, jiki ya saba ana kallon Masjidul Aqsa. Yanzu ga sabuwar doka daga Allah subhanahu wataala, an soke kallon Masjidul Aqsa, an juyar da al-qiblar musulmi zuwa Masjidil Haram. Da haka musulmi abinda suka ce amanna bihi, mun yi imani da wannan canji, mun yi imani da shi, kullum min indi rabbina, duka daga wurin Ubangijinmu ne. Wa humul ladhina hadallah, to kuma su ne waɗanda Allah ya shirye su suka ci jarabawa game da canjin al-qibla. Wa lam takun kabiratan alaihim, al'amarin bai musu gingiringin ba, lamarin bai musu girma ba, sai suka karba kawai. Kana kallon al-qibla a ce juya, ga kuma al-qibla. Shi yasa an ka karanta hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim, Al-Maqdis ya kawo cikin Umdatul Hakam. Lokacin da aka samu canjin al-Qibla, mutanen Quba su ba su san an ma samu canjin al-Qibla ba. Sai da wani mutum ya baro cikin garin Madina yana zuwa wucewa sai ya ga ga wasu mutane suna kallon tsohuwar al-Qibla ta Masjidul Aqsa. Sai yake cewa ya ku mutane jiya da daddare an saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayar al-Qur'ani da take bayani game da sabuwar al-Qibla. An daina kallon Masjidul Aqsa, yanzu an ce a koma a dinga kallon Masjidul Haram. Da aka ku juyar da fuskokinku ku koma Masjidul Haram. Aka ce nan take kawai suna jin wannan sanarwar, liman kawai sai ya juya. Yana juya mamu gaba ɗayan su suka dinga zagayawa, kowa yana komawa. Na dama sai ka ganshi ya zagayo, na hagu kai sai ka ga ya zagayo ya dawo dama. Haka suka dinga zagayawa sai gayi sun koma suna kallon sabuwar al-Qibla. Da haka su musulmi ba su da matsala. Manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil, ba su da matsala. Da haka shi sa ana cewa ga sabuwar al-Qibla suka ce mun yi imani da ita. Ubangijin da ya ce mu kalli Masjidul Aqsa, yanzu shi ya ce ba can ba kuma, mu dawo mu kalli Masjidul Haram. Da haka sai Allah ya shiryar da su, su kam abin bai zo musu da mamaki ba, kuma bai zo musu da girma ba. Wa ammal mushrikuna, amma mushrikai fa, faqalu suka ce kama raja ila qiblatina yushiku an yarja ila dinina. Kaji ko? Tunda kaga su Quraishawa kafiran Makka an koma yanzu al-Qibla saki kaga ana kallon garin su kenan. Su kuma da suka ji wannan canjin al-Qibla suka ce aha, ana tafe. Yanda ya canja ya dawo yana kallon al-Qibla, mun zai dawo kan addinin mu ma. Ai abun an matso kusa ai. Mutumin da dan ma ya nuna baya tare da mu ya juya yana kallon Qudus, amma yanzu gashi ya dawo yana kallon al-Qiblan mu. To tunda ya dawo zuwa ga al-Qiblan mu, yushiku qirs ya rage an yarja ila dinina, ya dawo addinin mu. Wa ma raja ilaiha illa annahu al-haq, ba wani dalili ne yasa ya dawo yana kallon Masjidul Haram ba sai dan nan ne gaskiyar. Kaji su kuma fitinar, maimakon su karbu wannan a matsayin kamar yanda musulmi suka karba, kaji su kuma yanda suka fassara ko wannan maimakon ya kara musu imani sai zama musu fitina, sai zama musu jarabawa. Sai suke ganin a to ai tunda ma ya dawo yana kallon al-Qiblar zai ma dawo ya bi addinin su na bautar gumaka. Wa ammal yahud, su kuma yahudawa fa, faqalu suka ce khalafa qiblatal anbiya'i qablahu. Kaga wannan mutumin ko ya saba wa al-Qiblar annabawan da suka zo gabanin sa. Duk annabawan Allah Qudus suke kallo, kaga shi ya canza ya koma yana kallon wani guri, ya saba wa al-Qiblar annabawa kwata kwata. An gane ko? Wa ammal munafiqun, munafikai fa, faqalu suka ce ma ya dari aina ya tawajja, ya ma rasa ina zai fuskanta. Jiya kaga yana kallon nan, kuma yau kaga shi kuma ya gobe ma ba musamman kuma ina zai ce a kalla ba. La ya dari aina ya tawajja, in kanatil ula haqqan faqad taraka, in ta farkon ce daidai to ya bata. Wa in kanat athaniya hiya alhaq, in ko wannan al-Qibla ta biyu ita ce ta gaskiyar, faqad kana alal badil, ashe da akan ƙarya yake. Sai yanzu ya gano. An gane ko? Da haka wa kathurat aqawilu sufaha, wato maganganu da gunaguni da tsegungumin as-sufaha, wawaye ya yawaita game da canjin al-Qibla din nan. Shi yasa Allah Ta'ala bayan ya samar da canjin al-Qibla ya ce sai yaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah kamar Allah ya san abin da zai faru, shi yasa sai yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yaqulu subha, sun fada ko ba su fada ba? Sun fada. Wa kana kama qala Allah, kuma haka al'amarin ya kasance kaman yanda Allah ya faɗa, wa in kanat lakabiratan, ko da yake canjin wannan al-Qibla zai zama wata fitina mai girma, illa alal ladina hadallah, sai fa ga wa'anda Allah ya shirye su, su kadai ne za su karbi su kuma rungumi wannan canji ba tare da sun samu wata matsala ba. Suratul Baqara aya ta 143. Kaga mushrikai ga abin da suka ce, yahudawa ga abin da suka ce, munafikai ga abin da suka ce. Wa kanat mihnatan, shi yasa canjin alqibla sai ya zama wata jarabawa, minallahi daga Allah, liyara dan Allah ya gane, man yattabi'ur rasula, wane ne zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, min man yanqalibu ala aqibaihi, wane ne zai ja da baya ya bujire, waye Allah ta'ala ce mun samar da wannan canjin alqibla dan mu ga wa zai yi wa manzon Allah biyayya, wane ne zai ja da baya ya bujire. An samu wayanda suka ja da baya, an samu kuma wayanda suka bujire, an gane ko? Walamma kana sha'anul qiblati aziman, shi yasa yayin da ya zamanto mas'alar canjin alqibla al'amari ne mai girma, wa da subhanahu qablaha, sai Allah subhanahu wata'ala yayin shimfida qablaha, gabanin a samu canjin alqibla, sai yayin shimfida da amran naskhi, al'amarin annaskhu, shafe wani hukuncin a maye gurbinsa da wani hukuncin, shafa wata aya a maye gurbinta da wata aya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha, alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Shi sa sai Allah ya fara yin shimfida cewa fato shi Allah yana da damar, da ana yin kaza ya ce ya shafa wannan ga sabon hukunci, ko ya kawo wanda yake daidai da wanda aka soki, ko ya kawo wanda yafi wanda aka soki, duk Allah mai iko ne akan haka. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, shin baka da masaniyar Allah mai cikakken iko ne akan komai? Da haka shine mai alqiblar, shi yace a kalli Baitul Maqdis, kuma yanzu shi yace a kalli Masjidil Haram. Wa qudratuhu alai, dan Allah ya nuna ikon sa akan haka. Wa annahu yati bi khairin min al-mansukhi, kuma Allah ta'ala yakan iya kawo abin da yafi alheri fiye da wanda aka soke, aw mithlihi, ko kuma ya kawo kwatankwacin irin wanda aka soke. Thumma aqabahu, sannan sai Allah ya biyo bayan wannan bayani bit tawbihi, da zargi, liman ta'annata ala rasulihi, ga duk wanda suka cutar da manzansa, walam yanqad lahu, basu mika wuya ga annabinsa ba. Sai Allah ta'ala ya biyo bayan wannan da zargi. Thumma dhakara ikhtilafal yahudi wan nasara wa shahadata ba'dihim ala ba'din bi annahum laysu ala shay, sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya ambace clashing, sabanin da aka samu tsakanin yahudi da nasara, da kuma shaidar da sashi ke yi wa sashi, bi annahum laysu ala shay'in, cewa su ba wata tsiya bace, su ba sa kan daidai. Yahudawa suka ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in. Allah ta'ala ya ce za su zo sai kuma suka suna ta gaddama tsakanin su. Yahudawa suna cewa ku kristoci nasara ba ku akan addinin daidai, ba akan komai kuke ba, ku ba akan wani abu na daidai kuke ba. Nasara su ma suka ce laysatil yahudu ala shay'a, yahudawa ku ne ba akan daidai ba. Shine sai Allah ta'ala bayan wancan matsala da ya kawo na annasko, sai kuma ya kawo bayanin cene na ce da zai faru tsakanin yahudu da nasara. Wa hadhara ibadahu min muwafaqatihim, sannan sai Allah ya ja kunnan bayinsa daga dacewa da kuma muwafaka da yahudu da nasara. Wattibai ahwaihim, da kuma biye wa soye-soyen zuciyarsu. Thumma dhakara kufrahum bihi, sannan sai Allah ya ambaci kafircewarsu da shi. Wa qawluhum, da kuma fadin su anna lahu walad, cewa Allah madaukakin sarki yana da da subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara, sannan sai Allah kuma ya ci gaba da bada labari, annahu, cewa shi Allah lahul mashriq wal maghrib, shine ke mallakar mahudar rana da mafadarta. Fa aina ma yuwalli ibadahu idu, fa aina ma yuwalli ibaduhu wujuhahum, di inda bayinsa suka juyar da fuskokinsu, fa thamma wajhullah, can ne alqiblar Allah. Duk inda suka juyar da fuskarsu, to can ne alqiblar Allah. Wa huwal wasi'ul alim, Allah mai yalwar rahama ne da falala, al alim, kuma Allah mai cikakken sani ne. Fa li azamatihi, saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'atihi, da fadin rahamarsa, wa ihatatihi da kewayewarsa da ilimi aina ma tawajjaha al'abdu sai zama duk inda bawansa ya fuskanta fa thamma wajhullah a can ne alqiblar Allah take thumma akhbara sannan sai Allah ya bada labari annahu la yasalu rasulahu ba zai tambayi manzansa ba an ashabil jahim game da yan wuta alladhina la yutabi'unahu wadanda ba sa yi wa manzan Allah biyayya wala tasal an ashabil jahim Allah ta'ala ce bazan tambaye ka ba game da yan wuta dan me yasa basu bi ka ba bazan tambaye ka ba thumma akhbarahu sannan sai Allah ya bashi labari anna ahlul kitab cewa su fa ahlul kitabi lan yardau anhu ba za su taba yarda da shi ba Allah ta'ala ya ce walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba zai taba yuwa ba ba abinda zakai wa yahudu da nasara ka burge su su yarda da kai in ba rikidewa kai ka koma addinin su ba hatta yattabi'a millatahum har sai manzon Allah ya bi addinin su thumma dhakkara ahlul kitab sannan sai Allah ta'ala ya tunatar da ahlul kitab ni'matahu alaihim irin ni'imar da yayi musu wa khawwafahum ba'sahu sannan Allah ya tsoratar da su azabarsa thumma dhakara khalilahu sannan sai Allah ya ambaci badadin sa annabi Ibrahim bani baitahu wanda shine ya gina ɗakin sa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna wa athna alayhi Allah yayyabo ga annabi Ibrahim wa akhbara annahu ja'alahu imaman linnas Allah ya bawa annabi Ibrahim labari cewa zai sanya shi ya zama jagoran mutane thumma dhakara baitahu alharam sannan Allah ya ambaci ɗakin sa mai alfarma wa bina'a khalilihi lahu da ginin da badadin sa zai wa wannan ɗaki wa fi dhimni hadha a cikin kunshin wannan bayani anna banihi kama huwa imamun nasi wanda zai gina wannan ɗaki kaman yanda yake shine jagoran mutane fakana albaytu to shima ɗakin ya zama alladhi banahu wanda shi shugaban mutane annabi Ibrahim zai gina imamul lahum to shima ɗakin zai zama jagora ga mutane thumma akhbara sannan Allah ta'ala ya ƙara bada labari annahu la yargabu an millati hadha ad-din babu wanda wato zai kyamaci wannan addini ko babu wanda zai kyamaci wato addinin wannan imami annabi Ibrahim kenan illa man safiha nafsa illa asfahun nasi sai wanda bai san ciwon kansa ba cikin mutane wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu wanda zai dora karan tsana ga addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi illa man safiha nafsa wa Allah ya ce sai wanda bai san ciwon kansa ba illa man safiha nafsa kamar malam wani passage ne ya dauko tun daga maganar canjin alkibla shimfidar da Allah ya yi kafin ya yi maganar canjin alkibla duk wa'annan bayanan in ka karanta suratul baqara da suna ciki thumma amara ibadahu sannan Allah ya umarci bayinsa an ya tubihi an ya atammo bihi da su koyi da annabi Ibrahim wa yuminu bima unzila ilaihi su yi imani da abin da aka saukar masa wa ilan nabiyyina su kuma yi imani da abin da aka saukar wa annabawa thumma radda ala man qala sannan Allah ta'ala ya mayar da martani ga wanda suke cewa inna ibrahima wa ahla baitihi kanu hudan aw nasara wai annabi Ibrahim da mutanen gidansa Yahudawa ne ko kuma Nasara ne waja'ala hadha kullihi tawdi'atan Allah ya sanya wannan gaba ɗaya ya zama sharar fage baina yadai tahwilil qibla kafin a zo da bayanin canjin alqibla ma'ana kaga sai da Allah ya ja hankalin mutane akai ta bayani a shiga nan ai bayani a kaza a dauko hukunci kaza a dauko hukunci kaza duk wa'annan bayanan da kuka ji mun karanta kamar sharar fage ne na faza a canza alqibla na fata an gane wa akada subhanahu al'amra marratan ba'da marra. Allah madaukakin sarki ya dinga karfafar al'amarin canjin alƙibla lokaci bayan lokaci. Wa amara bihi haythu kana rasuluhu wa min haythu kharaja. Wa amara bihi ya kuma yi umarni da shi haythu kana rasuluhu duk inda manzansa ya kasance, wa min haythu kharaja kuma ta duk inda manzansa ya fita, duk inda manzansa ya kasance da kuma duk inda manzansa ya fita. Wa akhbara subhanahu anna alladhi yahdi man yasha ila siratin mustaqim huwa alladhi hadahum li hadhihi alqibla. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma bada labari cewa wannan da yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici, to shi ne kuma wanda ya shiryar da su zuwa ga wannan alqibla. Wa annaha lahum, kuma wannan alqibla tasu ce. Wa hum ahluha, su ma ma'abota wannan alqibla ce. Li'annaha afdalul qibali, domin ita ce mafificiyar alqiblatai. Dukkan wasu alqiblatai ba su kai wannan alqibla din ba. Wa hum afdalul umami, kuma kamar yanda su ne mafifita al'ummomi. Duk al'ummomin da Allah yayi a ban ƙasa babu al'umma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama ikhtara lahum afdalar rusul, kamar yanda Allah ya zaba musu fiyayyen manzanni. Wa afdalal kutubi, ya zaba musu fiyayyen littattafai. Wa akhrajahum, ya fitar da su min khairil qurun, daga mafi alkhairin karnoni. Wa khassahum, yake bance su bi afdalish shara'i, da mafificiyar shari'o'i. Wa manahahum, yayi musu baiwa da kyautar khairal akhlaq, mafi alherin dabi'u. Wa askanahum, ya zaunar da su khairal ardi, mafi alherin ƙasa. Wa ja'ala manazilahum, ya sanya masaukinsu fil jannati, a aljanna. Khairal manazil shine mafi alherin masaukai. Wa mawqifahum, matsayarsu fil qiyamati, a alqiyama. Khairal mawaqif shine mafi alkhairin matsayai. Duk inda al'ummatai za su tsaya ranar tashin alkiyama bai kai inda al'umman manzon Allah za ta tsaya ba ranar tashin alkiyama. Fahum, domin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ala tallin alin, suna kan wani tudu madaukaki. Sauran al'ummatai duk suna ƙasa. In kaga waɗanda suke kan an ɗaga su akan wani tudun rairayi sun yi sama, al'ummar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Wannasu tahtahum, sauran al'ummomi na annaba suna can ƙasan su. Wannan daraja da Allah ta'ala ya mana, mun gode. Fa subhana man yahtassu bi rahmati man yasha. Ibn al-Qayyim yace tsarki ya tabbata ga wanda yake zabar wanda ya ga dama cikin bayinsa da rahamarsa. Wa dhalika fadlullahi, wannan abu da al'umman manzon Allah ta samu falala ce daga Allah. Yutihi man yasha, yana bayar da ita ga wanda ya ga dama. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ma'abucin falala ne mai girma. Wa akhbara subhanahu, Allah madaukakin sarki ya bada labari. Annahu fa'ala dhalika, ya aikata hakan ne. Li'alla yakuna linnasi alaihim hujja, domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah. Li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujja, dan kada mutane ya zamto suna da wata hujja da za su kafa wa Allah. Babu shi yasa dan yankan hanzari Allah ta'ala ya haka. Walakin adh-dhalimina, sai dai ko da yaushe az-zalimai. Ya hatajuna alaihim bitilkal hujaji, suna kafawa musulmi hujja da irin wa'ancan rubabbun hujjoji. Allati dhukirat, wai Allah ya yi wa musulmi wannan dan kada su zamanto sauran al'ummomi wa'inda ba musulmi ba suna da hujja da za su dinga kafawa musulmi. To ku alƙibla ta kuma da bata da tabbas, yau ku kalli nan gobe ku kalli nan, kamar yanda munafikai suka ce ya ma rasa ina zai kalla. Ku da kuka bar alƙiblar annabawa kuka dawo kuna kallon wata alƙibla kuma daban. Kaga wa'innan shine abinda suwa suka faɗa. Yahudawa ko Yahuda abin da suka ce, ko kuma ainihin wato abinda mushrikai suka ce ya dawo daidai, da ba a daidai yake ba. Kaga kenan, to dan kada wasu masu abin fada su samu abin fada game da al'umman musulmi, shi sa Allah yayi wannan bayanin dalla dalla. amma duk da haka azzalimai suna kafawa musulmi hujja da irin waɗancan rubabban hujjoji Allah ce zukirar wanda aka ambata wala yu'aridul mulhiduna ar-rusula masu wuce gona da iri masu ilhadi kafirai ba sa iya yin mu'arada cin karo da ainihin bujirewa manzanni illa biha sai da irin waɗannan rubabban hujjoji wa bi amsaliha da ire-iren su duk wani mushriki mulhidi wanda ya bujirewa hujja to yana kafa hujja ne da irin waɗannan rubabban hujjojin wa kullu man qaddama ala aqwalir rasul siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujaji haula sai ibn al-qayyim ya ce dan haka kullu man qaddama duk wanda ya gabatar ala aqwalir rasul siwaha duk wanda ya sha gaban maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata magana da ba ta manzon Allah ba fa hujjatuhu hujjat didda zai kawo min jinsi hujaji haula na daga cikin irin jinsin hujjar wa'ancan ai babu hujja sama da abinda manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam wa akhbara subhanahu Allah subhanahu wataala ya bada labari annahu fa'ala zalika ya yi wa musulmi hakan ne li yutimma ni'matahu alaihim dan ya cika musu ni'imarsa wal yahdihim dan ya shiryar da su thumma dhakkarahum ni'matahu ni'amahu sannan Allah ya tunatar da musulmi ni'amahu alaihim ni'imominsa da ya yi musu bi irsali rasulihi ni'ima ta farko aiko musu manzansa inda Allah ya ga dama sai ya aika wa mutanen annabi Nuhu manzan Allah ko mutanen annabi Musa Musa ya aika mana annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Dawud ko annabi Sulaiman amma Allah ya zabi fiyayyen manzanni ya aika mana wannan ni'ima ce daga Allah ta'ala wa inzali kitabi da Allah ya ga dama sai ya saukar mana linjila yace da ita za mu yi aiki ko a saukar mana da attaura ko zabura ko suhufi Ibrahim ko Musa Al-Qur'anin kuma sai Allah ya fifita wata al'umma ya saukar musu da shi amma Allah ya zabi wannan al'umma ya saukar da littafin da yafi sauran wannan ita ma ni'ima ce yuzakkihim bihi Allah kuma ya aiko manzon da zai dinga tsarkake halayensu da ɗabi'unsu bihi da shi wannan littafin wa yu'allimuhumul kitaba kuma ya ci gaba da karantar da su al-Qur'ani wal hikmata ya ci gaba da karantar da su sunna wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna kuma Allah ta'ala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karantar da su abinda da can ba su sani ba ina fata an gane to sai mu tashi summa amarahum ina ganin lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah